sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Alhamis 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2021, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Colombia, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da abokiyar aiki na Binta S. Yaro da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
A Amurka, masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na majalisar dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a jiya Laraba. Amurka na ɗaukar mataki kan shugabannin juyin mulkin Myanmar. An saki Lojan Al-Butlo, mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya jiya Laraba, bayan ta kwashe kusan shekaru uku a ɗaure.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga taskar rahotanni, za a ji irin matakai da gwamnonin jihohin arewacin Najeriya ke ɗauka da neman goyon bayan gwamnatin tarayya da zimmar kawo ƙarshen matsaloli da ke addabar Fulani makiyaya a ɗaukacin ƙasar.
Ai ba wanda ya ce za a ba kiwo, ai ba a cewa kai za a ba kiwo ba. Kiwo za a ci gaba da kiwo, sabbi ma masu kiwon za su shiga su kiwo. Ya wace ya wacen daga ƙasa zuwa wata ƙasa.
Cikin matsaloli da ke addabar al'ummar arewacin Najeriya a yanzu, ba su wuce maganar satar mutane da neman kuɗin fansa ba. Ko ina mafita?
Da suya da gashi jin labarin wuta suke yi, da huwa ita ta ga wuta tsirara. Na yi sati guda da postin ina a isa, aka yi kidnapping ina sai da ne kwana 34 hannun ɓari.
Baya da duk waɗannan, muna tafi da shirin nan namu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu za ta shigo don ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na majalisar dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu akan cewa shi ba mara laifi bane game da rikicin da ya barke a majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata, yayin da 'yan majalisar suke tabbatar da nasarar Joe Biden na Democrat a cikin Nuwamban zabe. Dan majalisa Jamie Ruskin, babban jagoran shirin tsige tsohon shugaban, da sauran 'yan Democrat a majalisar sun ce Trump ya aza tubalin guguwar da ta auku a ginin majalisa na Capitol na tsawon makonni kafin zaben, tare da dimbin maganganu marasa tushe da cewa hanyar da zai iya faduwa zaben ita ce kawai idan an yi masa magudi. Riskin ya yi ikirarin cewa Trump ta hanyar tunzura ɗaruruwan magoya bayansa da su yi abin da ya kira fada kamar akan batun lahira wajen fuskantar 'yan majalisar a fadin ginin na Capitol a ranar 6 ga Janairu, ya kunna wutar rikicin da ta yi sanadin mutuwar mutane 5, ciki har da wani jami'in 'yan sanda na Capitol. Amurka na shirin ɗaukar mataki akan shugabannin juyin mulki na Myanmar. Shugaba Joe Biden ya sanar a jiya Laraba cewa yana sake jaddadawa cewa dole ne sojoji su saki ikon da suka kwace, kuma su mutunta rawar da mutane suke takawa kamar yadda aka bayyana a zabensu na 8 ga Nuwamba. Gwamnatin Amurka, a cewar Biden, tana ɗaukar mataki don hana janar-janar ɗin samun damar amfani da $1 billion na kuɗaɗen gwamnatin Burma. Ya kuma amince da umarnin zartarwa wanda ke bamu damar hanzarta sanya takunkumi kan shugabannin sojoji da suka jagoranci juyin mulkin, bukatunsu na kasuwanci da kuma danginsu na kusa. Zagaye na farko na waɗanda za a auna a wannan matakin za a bayyana su a wannan satin, a cewar shugaba Biden a cikin jawabinsa game da halin da ake ciki a Myanmar, wadda kuma ake kira Burma. Masu sauraro, kada a manta, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki Lojan Al-Hutlu, mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya a jiya Laraba bayan ta kwashe kusan shekaru 3 a daure kamar yadda iyalinta suka ce. Hatlu mai shekaru 31 yar fafutuka wanda ta nemi a sake fasalin dokoki da ke kula da mata an kama ta a shekarar 2018 kuma an yanke mata hukuncin daurin shekaru 6 a kurkuku kan zargin ta'addanci zargin da majalisar dinkin duniya ta kira kage. Lijan tana gida abinda yar uwarta Lina ta wallafa a shafin ta na Twitter jiya Laraba kenan. Kakakin majalisar dinkin duniya Stefan Dujarric yace babu shakka muna maraba da sakin nata.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Gwamnonin arewacin Najeriya sun dukufa wajen neman haɗin kan gwamnatin tarayya don tabbatar da an baiwa shirin nan na rugga muhimmancin da ya dace don kawo ƙarshen kiwo da Fulani makiyaya ke yi wanda ake alakanta shi da yawan tashe-tashen hankula. Ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya sun cimma matsaya akan cewar tsarin kiwo da Fulani makiyaya ke yi na tafiye-tafiye ba zai yiwu ba a wannan zamanin. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja ya samu zantawa da ɗaya daga cikin gwamnonin, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, ya kuma bayyana mishi matakin da suke ɗauka.
Hujjoji kuka dogara da su wurin yanke shawarar cewa a daina kiwo irin na zirga-zirga yanki zuwa yanki?
To kaga abubuwan da suka faru a jihar Ondo da Oyo da wasu jihohin yamma da kuma a jihohin kudu maso gabas da yamma maso arewa, to ya sa muka yi taro dama kafin taron dukkanmu mun yi wa mutanenmu bayani cewa za mu yi wani abu a kai musamman matasanmu da su ga kada a samu tashin hankali ko ɓarkewar wani abin. Kamar yadda muka ja hankalin cewa idan wani mutum ya je wa wani laifi, to a ɗauke shi shi ya laifin ba ƙabila shi ba ko kuma jinsin shi ko kuma yankin da ya fito, kamar yadda aka yi a wasu jihohi na kudu maso yamma. Kuma mu ga cewa ma ya wace a wacan nan yanzu ai ba zai yiwu ba, abinda ta mu ta san ma yin rugage da kuma yin wurin kiwon shanu da ruwa da yin madara, wanda kowane jiha kuma za mu je mu sami gwamnatin tarayya a kan wannan. To kuma muna ganin cewa ci gaba da ya wace a wacan ko a nan tsakaninmu, to wani abu ne wanda zai iya haddasa fitina in ba yanzu ba gobe. Jama'a suna karewa, dabbobin nan ma karewa suke, saboda haka dole ne a samu mafita. Kuma ba babban mafita illa a zama mutane musamman makiyaya a sama musu wurin kiwo da wurin ban ruwa da asibitoci da wurin da za su sai da madara da kuma inda za su sai da dabbobin in lokacin sai da dabbobin suke so su yi. Kuma da wannan kasan mu sanna a jihohin Arewa akwai wuraren nan na kiwo da kuma wuraren madara musamman mu da nan kuna akwai, to su ne yake so a farfado da su. Farfado da su din zai sa su kansu makiyaya din ba za su rika yawo daga wannan jiha zuwa da jiha. Amma gaskiya mun lura cewa wannan yawon lokaci ya wuce da shi, indai ana so a samu zaman lafiya mai dorewa.
To a yanzu ya za a yi ku shawo kan su ɗan Fulanin waɗanda kakanni wa kakanni sana'a da suka sani kenan kuma hanyar da suka sani kenan ta yin kiwon waɗannan dabbobin nasu?
Ai ba wanda ya ce za a ba kiwo, ai ba a cewa kai za a ba kiwo ba, kiwo za a ci gaba da kiwo, sabbi ma masu kiwon za su shiga su kiwo. Ya wace ya wacen daga ƙasa zuwa wata ƙasa shi ne ake so a rage a hana, kuma ba ka iya hana shi sai ka ba da abin da zai zaunar da makiyaya din wuri guda, saboda haka ba wanda ya hana kiwo ba, hana kiwo ba, kiwo na nan za a ci gaba da yin kiwo, sai dai za a sama wa makiwata wurin kiwon da wurin ban ruwa da kamar da ya ce da wurin abin da zai tafiyar da rayuwarsu da makarantu da asibitoci.
To wace hanya nake nihi za a bi domin a sha kansu su amince da wannan matsayin da kuka ɗauka wanda zamani ya kawo, amma su kuma mutanen karkara ne sun riga sun saba da wannan yawuce-yawucen na ƙasa da ƙasa?
To za a yi amfani da ƙungiyoyinsu da ƙungiyoyin manoma da kuma su gani a ƙasa. Ai muhimmin abun idan suka gani wani ya yi kuma an samu nasara, to kowa ma zai shigo, don su kansu fitinar da ke cikin dajin da rashin zaman lafiya tsakiya ai masu hankali a cikin su ya dame su su ma suna son wani tsari wanda zai ba kowa zaman lafiya.
To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Ga Saudi Arabia, sanarwar makon da ta gabata cewa Amurka za ta daina goyon bayan har-haren sojan da Saudiyar ke jagoranta a Yemen kan ƴan tawayen Houthi da ke da alaka da Iran bai zo da mamaki ba. Shugabannin Saudiya sun kasance a shirye ga al'amarin. A lokacin yakin neman zaben zama shugaban kasa, tawagar shugaba Joe Biden ta soki gwamnatin Trump da barin Saudiyar da tana abin da ta ga dama a Yemen, kasar Larabawa mafi talauci, inda aka kiyasta an kashe mutane sama da 100,000 a cikin shekaru 6 na rikici. Gwamnatin ta Saudiya mai mazauni a Riyadh ta yi taka tsantsan wajen mayar da martani ga sanarwar gwamnatin Biden a maimakon wani mataki ta yi maraba muhimmancin da Amurka ta bayar wajen aiki tare da ƙawayenta gaba ɗaya a yankin. Kafofin yada labarai na ƙasar China sun rawaito a jiya Laraba cewa wani kumman sama jannati da aka fi sani da Tianwen-1 ya samu nasarar shiga falakin Mars. Matakin farko a cikin wani babban buri da ya hada da sauka da wata na'urar sama jannati kan duniyar ta Mars. A cikin wata sanarwa, hukumar kula da sararin samaniya ta China ta ce kumban ya yi kona makamashi saiti na tsawon mintuna 15, wanda hakan ya bashi damar har ya iya dacewa da magana isun Mars, wanda hakan ya sa ya zama tauraron dan adam na farko na kasar da ke kwaye falakin duniyar ta Mars.
Labaran duniyar kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A Najeriya dai alamu na ci gaba da jefa ayar tambaya cikin zukatan al'ummar kasar akan ko 'yan bindiga sun shirya wa shirin sasanci da wasu ke adawar a yi da su. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigan ke ci gaba da ta'asarsu duk da yunkurin da mahukunta ke yi na ganin an yi sulhu a tsakani. Daga Birnin Shehu ga Muhammad Nasir dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya hada mana.
Yunkurin baya-bayan nan shine wanda malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Gumi yake yi na ziyartar rugagen Fulani da kuma matattara 'yan bindiga domin tattaunawa da su da zumar a samu maslaha ga matsalolin rashin tsaro. Mutanen wasu daga cikin wuraren da ake ganin cewa akwai 'yan bindigar sukan tabbatar da cewa akwai su, kamar yadda mai sa ido ga karamar hukumar mulkin Wurno a jihar Sokoto Mu'azu Shehu Kwargaba ya tabbatar a lokacin ziyarar neman sasanci da 'yan ta'adda a yankin.
Da suya da gashi jin labarin wuta suke yi, da huwa ita ta ga wuta tsirara. Ɗin nan ina sakatare na Isa local government, na yi sati guda da postin ina a Isa, aka yi kidnapping ina sai da ne kwana 34 hannun ɓarayi. Wannan abubuwa ne wanda suka zama musiba nan cikin local government ɗin. Ga ka bai ko sati uku ba da muka je muka yi zana'izin mutum 9 wanda 'yan bindiga suka zo suka halbe. Wasu ma baki ne sun zo ga aiki su nemi ɗan abin da za su kai ma iyalansu. Wannan abin ya rutsa da su.
Kwana ɗaya kacal bayan ziyarar da malamin na addinin musulunci ya kai a yankin gabashin Sokoto, sai masu garkuwa da mutane suka tare hanyar Marnona zuwa Isa, inda suka tare wasu matafiya daga Sokoto zuwa Shinkafi ta jihar Zamfara ta wannan hanyar suka sace mutane uku. Babangida Muhammad Shinkafi kane ne ga ɗaya daga cikin mutanen da aka sace.
Bayan an kama shi sun ka bugo waya sun ka ci wani na hannunsu, don haka a kawo miliyan 30 da bayar shi ya. An ka ci mutu gaskiya ban Allah na almajiri ne sai an nemi sadaka makaranta da masallatai. Sai sun aka shawar mashi kan kai ne gwamna ya ka kokari ne ya yi magana na a sako bawan Allah nan dan ba shi dai bane su uku ne ina muke neman taimako da Allah a taimaka bawan Allah na a sako shi.
Wannan lamarin abu ne mai nuna shakku akan ko 'yan bindigar shi da suke asasanta da su da awar da Dr. Ahmad Gumi ke yi, duk da yake akwai masu kalubalantar wannan yunkurin. Mai sharhi akan lamuran tsaro Captain Yahaya J. Umar mai ritaya ya ce sulhu sahihiyar hanya ce ta samar da zaman lafiya, amma akwai abubuwan da ya kamata a kula da su wurin yin sulhun.
Dai babban shi na daya a san su waye ake, da gaske suke yi, a rubuta document account, duk a rubuta alkawarurka, duk wanda suke ce su ne za su jagoranci wannan abun, su zama cewa mutane ne da an yarda da su a ƙasa, kuma za su rubuta alkawari, kuma a yi monitoring na. Idan aka yi haka ɗin, masu za su iya revealing wa'ansu gang da suke cikin jeji din a mutane, kaga zai samu zaman lafiya.
Har wa yau yana mai ra'ayin cewa ya kamata a magance matsalolin da tun farko su ne suka ingiza masu aika aikar afkawa ga ayyukan na ta'addanci.
Shine sai a dubi me ya kai su wannan abun ma, tunda ba su kadai bane a kasan, da abun da ya dame su suka shiga wannan abun sai an yi maganin shi a baya. Menene wannan abun da muke yi? Duk mu ne, mu ne fa, ba yan wani kasa bane. Dan uwanka ne, in ka dubi yaran da suke wannan abun, duka samarin mu ne, Hausa, Fulani, wadai ba koya. Ya kamata a yi nomadic education, nomadic education an bar shi a baya.
Yanzu da yake shugaban Najeriya ya canza manyan hafsoshin soji, haɗi da matakan da hukumomi ke ɗauka a sassa daban-daban, wataƙila idan aka sauya salon tunkarar matsalolin rashin tsaro a Najeriya, a samu sauƙi ga matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka mai ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da wakilinmu Baraka Bashir ta gayyato domin nazarin hanyar shawo kan matsalar tsaro a makarantu da yake ƙara mai da hannun agogo baya a fannin ilimi da ci gaban iyali, musamman ma a arewacin Najeriya. Yau sun yi musayar miyau kan rawar da ɗaiɗaikun al'umma za su iya takawa a wannan yunkuri.
Gaskiya a wannan gaba dai, idan har ana so a kawo sauki a cikin wannan halin da ake ciki a Najeriya, ko kuma a wannan yanayi da muke ciki, dole gwamnati, al'umma, duka sai an tashi. Dole kowa zai tashi, mutane su zama surveillance, kowa ya zama cewa yana ready akan cewa duk wani abin da ya tunkaro ka, in ba za ka iya da makami ba, ma'ana ba makami ba, za ka iya sanarwa, ko kuma za ka bada wata gudunmuwa mai kwari wanda jami'an tsaro za su zo a kan lokaci.
Ita kuma gwamnati yanzu wannan abu da kake faɗa, har a tara gungun ɗalibai, har a fita da su motsin su ka tsaya da isai a makarantar mutanen gari ba.
Abin da zan faɗa kawai abu ɗaya ne, lokacin da corona ta zo gaba ɗaya, tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kan wanda za a nada ciyama, yanzu in baki sa face mask ba, akwai gurin da baki shiga ba. Makarantun nan gaba ɗaya cewa akai kowa sai ya ajiye ruwa. Kanti in zaki shiga sai kin wanke hannu. Me yasa idan za a tanadar da kayayyakin sanitizer da face mask da waye har araba? Me yasa gwamnati ba za ta dau mataki ta rarraba jami'an tsaro ko kayayyaki na tsaro ga makarantu? Za a iya, koda ba za a kai jami'an tsaro ba, bamu da su da yawa, a kai musu kayayyaki na communication.
Amma maki nake lokacin corona da aka yi lockdown, yanda nake ganin jami'an tsaro, nace ina aka samu jami'an tsaron nan? Baka isa ka fita ba?
Ni cewa ne, wallahi bamu da jami'an tsaro, kuma wallahi tallahi yanda wannan tabarbarewa security ta lalace, ai jami'an tsaron suna fadi, wani lokacin za a zo musu da makaman da su ba su da irin su, kuma su jami'an tsaro suna aiki ne akan layi na umarni, da haka sai an ba su umarni an ce ku yi abu. To ni dai ina jan hankalin hukumomi da gwamnatoci akan do Allah do Annabi, su duba Allah su tanadar da kayayyaki, waya ne, menene, duk abin da ya kama kowace makaranta bayan an gyara ta, an inganta ta, sannan su masu hukunci a makarantar a ringa tuntuɓar su akan lokaci. Shi kadai ya rage. Kuna campaign, kuna cewa ilimi kyauta ne kuma wajibi ne, amma kuma ba ruwan ku da ilimin, ba kwa komai akan ilimin, ya akan yaro ku ji ya biya ya mai duk ana yi, ba abin da ba a yi, duk mun sani.
To kamar Bashir, ta yaya za a kare kaga an a wannan sace-sacen da ake na ɗalibai na ƙarshen nan? Boko Haram sun ce su suka yi, ƴan garkuwa sun ce su suka yi, aka ta kongo bakon baya.
To ni abin da nake so in faɗi a ƙarshen ƙarewar lamarin ga baki ɗaya shine, na farko dai kamar yanda ake maganan a ƙara jami'an tsaro, babu fa jami'an tsaron nan a ƙasar nan. Idan statistics ya nuna cewa jami'an tsaron nan ba su wuce
miliyan ɗaya ba. Idan muka ce ƴan sanda da kamar yadda shi shugaban ƴan sanda ya ba da bayani ina jin last year ne ƴan sandan Najeriya gaba ɗaya su wuce 360,000 da wani abu ba kwata-kwata da suke Najeriya. To muka combining da sojan sama da sojan ruwa da waya sai mu ce kawai sai musu kuɗin goro mu ce miliyan ɗaya. Ana magana a kansu mutane sama da miliyan 200,000 sama da miliyan 200,000 ake magana yanzu a Najeriya. To saboda haka ba wai maganan jami'an tsaro ba ne kadai, abin ya zama na dole sai an samu abin da ake kira human security. Human security din nan shine kowa ya zama conscious, ma'ana ya farga ya fahimci cewa rayuwar na tana cikin hadari, kuma dole duk yadda zai yi ga cewa ya san di mai yiwuwa wajen kare kansa. That is number one. Number two, dole sai an samu community security. Community security din nan shine makarantun nan da muke magana ai duk a wasu kauyuka suke, ko kuma a wasu anguwanni suke, kin gane, a wasu anguwanni suke kuma a wasu. Na'am,
saurare ni, ban tare numfashin ka bane wanda yake bani al'ajabi. Su waɗannan ɗaliban da ake iban su ba mutum ɗaya ba, ba biyu ba, goma ba, ba ɗari ba, lokacin da ake tafiya da su shin ba sa a'a ba a jin motsin tafiyar su a unguwa.
Wannan gaskiya alamar tambaya ce, kuma ni ma na ci gaba da tambaya akan wannan yadda abin yake zama haka. A ce masu mashina sama da 100 sun biyo da daddare kowanne da makami, a ce sun biyo sun tattara, amma a babura sun tattara dalibai sama da 100 kaza sun sa su a cikin luxurious bus ko trailer ne ko menene, an tafi da su har wani guri ko awaki ne kake mutu. Wannan zai yi nan ka taro shi, wannan yayin ka taro shi, daga nan har lokaci zai gure. Amma abin da nake so
anan zaka ba kanka ansa, anan zaka ba kanka ansa.
Abin da nake so yin magana na karshe shine wato shi community security din nan yana da muhimmanci, shine wayarwa da mutanen ƙauyuka da mutanen anguwanni da suke wannan guraren da suke zagaye da inda wannan makarantun suke, don ko makarantun kwana ne da suke gurare daban-daban, ai akwai ƙauyuka da gonaki da waye da waye da suke a zage da wannan makarantun. Su kansu wayannan ya kamata a musu wani irin orientation, ma'ana a musu waye wata irin wayewar kai, yadda zamana cewa ba ma sai abin ya zo ga makarantar ba, in suka ga threat din yana zuwa kawai daga distance za su iya daukan matakin da ya dace tun kafin a ce abin ya riga ya
yi. Tambayar da ita Malama Baraka take maka anan shine tana magana cewa su wannan jami'an tsaro da muke da su currently a zahirance wanda kake neman ƙari, su da ake zuwa diban ɗaliban, wani hoppa sa ka ga sun yi a lokacin da ake diban ɗaliban kafin a tafi da
su? Ai abun kunya ne, wato abun kunya ne, ai ka tsaya kana ta yi wa harkokin gwamnatin nan tsaraici ga baki ɗaya. Abin da sa nake faɗa haka, shekarun just last week, satin nan da ya wuce, aka je Minjibir aka sace wani mutum. Mutumin mai arziki ne, da aka dauke shi, da aka je daukan shi, sai wani talaka mai da ya ji motsi da wasu abubuwa, sai talaka ya fito ya kawo gudunmawa, sai suka hada da shi, sai suka zama su biyu, da suka fahimci wannan din shi yayi wal fukara'u ne, sai suka sallame shi
akan hanya,
sai suka tafi da wancan. Lokacin da sojoji ƴan sanda suka zo, sai aka ce mu wai ƴan ta'addan sun kona motar ƴan sanda, sai na ce ina ƴan sandan suka shiga. To sai da ne wannan tambayan, sai na kama dariya na ce da ina suka shiga, su da suka zo a mota da kayan aiki za su fuskanci abin nan, sai aka ce ƴan ta'adda, sai aka ce wai har an ma an kona motar, sai na ce to sun shiga gidajen kenan.
Dakta, wannan maganar da ka faɗa kar ka manta, tun daga 1900 ko ince ma 2003, tun lokacin 2003 hukumomi a gwamnati suka iya sayan mota bulletproof, su suna iya bai kansu tsaro, su sun san cewar akwai matsala. Tun lokacin ba a fara mutane ba su waye da daukar sanda ba ma, tun ana jifa da fiye wata da ne suka fara tanadar wa kansu tsaro.
Gaskiya ne kuma
ai sun san gaskiya.
To yanzu dai na ce tambaya ta ƙarshe, zan sake kwaya ɗaya, kamar yanda aka kawo ƙarshen ENSAS din nan, kana ga al'umman gari su ma ba su damu da harkar ilimin ba,
sun damu ba. Yanzu in kin yi maganar ilimi, magana ce da ta shafi kowa da kowa, kuma gaskiyar magana
har yanzu ilimi kamar yadda aka ringa campaign ana cewa wajibi ne kuma dole a ko a mataki na primary da na menene ya daman ilimi hukuma ce kamata ta controlling domin mutanen da suka bude makarantu na masu zaman kansu misali su in kin lura daman ai ba tsarin da suke bi misali su kawai neman kudi suke yi ya kamata a ce gwamnati manhajanta na ilimi yanda take tsara syllabus yanda ake koyarwa haka ya kamata a ce tana tsari gaba daya gamamman tsari akan makarantu gaskiyar magana kuma kowanne level a kowanne mataki
tambayar da kika yi kin ga kin yi magana akan cewa an yi ensas mutane sun fito sun ke lalle ensas to an zo kuma a gwamnatance muna kallo an tafi yajin aiki na tsawon wajen wata 10 wajen misali akan ilimi muke magana gaba daya muna maganan ilimi muna son mu ga me gwamnati za ta yi me kuma take akan
shine abin da yajin aiki ni ina da point idan na fada kowa ya sani yajin aiki dalilan da yasa malaman jami'a suke yajin aiki suna yi ne akan inganta ilimi gwamnati ta ingantawa dan haka in ka kalli yajin aiki akan dalilan su daidai suke yi dan haka ni a tunani na kawai ai maganar da iri daya ce tunda muka fara wannan maganganun iri daya ce a samar da dukkanin abubuwan da ilimi yake bukata a matakai
to nan kuma zamu sallama da bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muqaddashin shugaban kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati muna kuma godiya ga wakilin mu Baraka Bashir da ta taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone daidaita sautin shirin yanzu a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune
yanzu kuma kamu mu je ga shirin mu na karshe ga wannan sanarwar
matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
kawai nan da su gani a hannun su wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taba kawo musu mutane da aka yi aduniya wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da zaka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamaninka ba
shi dai yana gizo ina da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka mun saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shago na ne ke zo an saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda zaka iya maida ita a takan hannunka
da haka muka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
masu gabatar da ƙara a shari'a tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na majalisar dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a kansa a jiya Laraba suna masu cewa shi ba mara laifi bane game da rikicin da ya barke a majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata yayin da 'yan majalisar suke tabbatar da nasarar Joe Biden na Democrat a cikin Nuwamban zabe. Amurka na shirin daukar mataki akan shugabannin juyin mulki na Myanmar. Shugaba Joe Biden ya sanar a jiya Laraba cewa yana sake jaddadawa cewa dole ne sojoji su saki ikon da suka kwace kuma su mutunta rawar da mutane suke takawa kamar yadda aka bayyana a zaben su na 8 ga Nuwamba. An saki Lojan Al-Hutlu mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya a jiya Laraba bayan ta kwashe kusan shekaru 3 a daure kamar yadda iyalinta suka ce.
Mau sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni. To amma kamun mu yi sallama da ku bari mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo Arɗo Alhaji Buba Mijin Luttu da Alhaji Maru kana da al'ummar su ta da fatar duk suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Binta S. Yaro da ta taya ni gabatar da shirin sai Chibahiro Diodune wanda ya daidaita mana sautin shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.